بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Lahadi 24 ga watan Jumadal Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1441, daidai da 19 ga watan January shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 4 cikin jerin giyar darussa daga littafin Sharafu Ashabil Hadith wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Idan jama'a basu manta ba, a darasin da muka yi a baya kusan mu ce mun kawo ƙarshen tarihin al-Imam al-Khatib al-Baghdadi, wanda ya kamata kai tsaye a yanzu sai mu shiga cikin doren littafin. To amma akwai wani dan hanzari ba gudu ba, ina ganin har yanzu akwai ragowa game da tarjuman nan. Kar ya zama mun tsawaita, ina kyamar tsawaitawa, amma kuma akwai buƙatar lalle mu taɓa wannan matsala da ta rage. Za a iya tunawa a cikin tarjuma da muka karanta, mun karanta wata gaba da al-Imam az-Zahabi yake cewa qultu tanakada ibn al-Jawzi rahimahullahu wa ghadda min al-Khatib wa nasabahu ila annahu yata'assabu ala ashabina al-Hanabila. Al-Imam az-Zahabi rahimahullah a cikin siru alam an-Nubala yake cewa tanakada ibn al-Jawzi rahimahullahu, ibn al-Jawzi ya shafa wa idan shi toka, ya faɗi maganar da ya san ba haka take ba. Tanakada bi ma'ana ta sha'ama, yayi shu'umci, yayi maganganu wanda suke shi ma ya san ba haka suke ba. Daga at-tafa'ul, kamar yadda za a ce tajahala ko a ce ta'alama. Tajahala bi ma'ana yayi kunnan uwar shegu, ta'alama kamar mutum yana so ya nuna shi ya san wani abu alhalin bai sani ba. Haka aka ce tarazaka, yana so ya bayyana da suran masu kuɗi. At-tazahur wato camouflage, shiga wata siffa da ba taka ba. To haka tanakada asali daga nakida, yankudu nakidan, kamar yadda Allah yake cewa walbaladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Ana karantawa nakidan ko nakdan ko nakidan ko nakdan ko nakidan ko nakadan, duka akwai. Amma dai kira'a mafi inganci kamar yadda Tabari yake cewa shine nakidan, irin kira'ar Hafsu kenan. Nakida ƙasa mai kyau tana fitar da amfani mai kyau, kwatanci ne Allah yake yi. Yace wallazi khabutha, ƙasa da take mai muni, la yakhruju ko baya fitar da komai illa nakidan, sai abin da yake wato asiran mai wahalar samuwa ko kuma kalilan dan kankani. Wato idan mutum ya noma a ƙasa mummuna wadda ba ta da kyau, mai duwatsu, mara taki, mara kaza, kaga dan amfani da zai samu zai dan rura ne kawai kankani, shine nakidan. To wato mai wahalar samuwa. To haka aka ce tanakada, ya yi abu wanda yake ba haka ya kamata yi ba, bai fidda abin da ya kamata fitar a wajen ba, ya fitar da mummunar magana, ya fitar da mummunar yabanya. Ibn al-Jawzi ya faɗi waɗannan maganganu ne a cikin tafin shi al-Muntazam fi tarikhil muluki wal umam, a cikin juz'in shi na 8 ya yi maganganu ga Khatibul Baghdadi, wanda suke nuna cewa kamar yadda Zahabi ya faɗa anan wa ghadda min al-Khatibi, ya kwashe kafar Khatibul Baghdadi, ya ci masa zarafi, ya wa nasabahu ila annahu yata'assabu ala ashabina al-Hanabila. Ibn al-Jawzi ya danganta Khatibu izuwa ga cewa Khatibul Baghdadi yana ta'assubanci, yana nuna kabilanci, yana nuna san kai idan ya zo tarjamar waɗanda suke Hanabilawa ne a cikin littafinsa Tarihu Madinatus Salam, domin shi Khatibu ba Shafi'i ne. Wannan magana da Zahabi ya faɗa shi da kanshi sai yake cewa qultu, ni ko sai na ce laytal khatiba taraka ba'dal haqqi 'ala al-kibari falam yarwi. Kai can Khatibu, ina ma da wasu maganganun da ya tarwaitowa game da cin zarafin manyan malamai, da ma bai ruwaito ba. Shi Khatibu Baghdadi a cikin tafinsa Tarikh Madinatus Salam yana ruwaito komai ne. Za ka ga ya ruwaito maganganun da aka fara kan wasu manyan malamai, maganganun marasa daɗi ne. To wannan maganganun da ya bar ruwaito su, da tayyu ba a samu wannan abun fade a kansa ba. To shine nake so mu ji daga littafin shi al-Muntazim din, al-Muntazim na Ibn Jawzi, kaji asalin maganar da ya fada domin akwai fa'idoji da zamu iya tsinkaya daga ciki. Bayan da Khatibu bayan da Ibn Jawzi ya kawo duk abin da kaji mun fadi a baya na tarihi na Ibn Jawzi na Khatibul Baghdadi, kamar yadda yake garin su, inda yake karatu malaman shi, daliban shi, irin ilimin da Allah ya bashi, irin sana yabo da malamai suka yi masa da sauransu, sai Ibn Jawzi yake cewa wa kana Abu Bakar al-Khatib qadiman malan Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi, da can farkon al'amari ya kasance ala madhhabi Ahmad ibn Hanbal, da yana bin mazhabin Ahmad dan Hanbali ne. Fa mala alaihi ashabuna, sai mutanen mu Hanabilawa sai suka yi mushi rashin mutunci, suka yi maili akan shi, suka karkata akan wulakanta shi. Lamma ra'au ko lima ra'au min mailihi ila al-mubtadi'a, suka ce sun ga yana karkata zuwa ga yan bid'a, wataƙila yana shiri da wasu malamai, ko yana gaisawa da su, ko yana mutunta su, wanda su Hanabila a wannan lokacin su ne kamar ka ce kai ustazai, sarakunan zafin kai a wannan lokacin. To su inda ka ji an ce Hanabila a qurun tun daga ƙarni na uku zuwa na huɗu na biyar, to kawai ka fasara su da ustazai da ake gani yanzu, mutane masu san addini, masu zafin kai, waɗanda kuma galibin su ilimin su bai kai ya kawo ba, suna iya zuwa da makamai su aukawa malami a majalisin shi, ko su zazzage shi, suna iya ya mutu ma su ce ba za a yi rufe shi a makabartar musulmai ba, irin da suke malimanmu a At-Tabari mai tafsiri. To waɗannan ustazai sai suka ce ai ɗan bid'a ne shi, wa azau, suka cutar da shi. Fantaqala ila madhhabi Shafi, shi kuma shi ma kawai sai ce to ya fita ma daga madhhabin shi, kawai ya fita daga wannan kungiya gaba daya, ya canza kungiya ya koma ba Shafi'i. Wa ta'assaba fi tasanifihi, ya dinga nuna san kai a cikin littafin shi. Alaihim, aka san against su Hanabila din nan. Faramaza ila dhammihim, sai ya zama ya shahara da zargin su. Wa saraha bi qadari ma amkaru, duk abin da yake zai iya fada ne cutar da Hanabila, shi ma sai ya dinga fada. Fa qala fi tarjamati Ahmad ibn Hanbal, to barka ji irin misalan irin cutarwar da shi a ganin Ibn Jawzi, wannan zalunci ne, wannan cutarwa ne. Yace fa qala fi tarjamati Ahmad ibn Hanbal, da Khatibu yazo a cikin tarihin sa zai magana akan malam Ahmad dan Hanbali, da yazo yi mishi kirari sai yace sayyidul muhaddisina, sayyidina ne shi na malaman hadisi. Wa fi tarjamati Shafi'i, amma da yazo tarjamar Shafi'i sai yace tajul fuqaha. To yanzu a gun Ibn Jawzi wannan zalunci. Fa lam yadhkur Ahmad bil fiqh, kaji bai ce Ahmad dan Hanbali malam fiqh ba. Na ron malamai tsabar kabilanci ne wannan jama'a da ta'assubanci. Wa haka fi tarjamati al-Karabisi, da yazo tarjama al-Husayn ibn Ali ibn Zaid al-Karabisi, ɗaya daga cikin ɗaliban al-Imam Shafi'i, wanda Imam Shafi'i da kanshi yake cewa ku koyi karatu a gun Karabisi, babban malami ne daga cikin malamai na fiqhu, ya rusa shekara ta 248. Ya samu wata matsala shine ba sa shiri da Amr ibn Hanbal, ba sa shiri, suna gari ɗaya lokaci ɗaya, wannan malamin fiqhu ne shahararre, wannan malamin hadisi ne shahararre, sai zama jinin su bai haɗu ba. To kuma Amr ibn Hanbal ya fi shi karɓuwa a gun mutane, wannan sai ya ja mishi baƙin jini, kowa sai ya kyamace shi, sai zama ana cewa ilimin shi bai da albarka saboda faɗan da ya yi da Amr ibn Hanbal. Wannan kawai abin da ya ja mai kenan a zamani, saboda duk wanda yake tashi yake zamani, ko ba ka san shi to kada ka gaba da shi, idan musamman kuna harka ɗaya, ko ɗan kasuwa ne, ko ɗan siyasa ne, ko malami ne. Kalli misali da sanda Buhari yake kashin shi na siyasa, kai sai ka fito ka ce bai da kirki, kowaye kai mutane za su juya maka baya. To irin wannan tashin Amr ibn Hanbal ya yi shi, sai zama Karabisi, shi kuma yana da fatawoyi da maganganu musamman akan magana na al-lafzu, lafzi bil qur'ani din nan, shine wanda ya fara kawo maganar lafzi bil qur'ani makhluq. Da ga Ahmad ibn Hanbali sai ya ce zaka mubtadi'un, dan bid'a ne wannan. To da aka gaya mai shi kuma sai ya ce ma nasna'u bi hadha as-sabi, ya zami da wannan yaran. Ahmad Hanbali yake ce ma yaro, yace in qulna makhluq qala mubtadi'un, wa qulna ghayru makhluq qala mubtadi'un, yace ya zami da wannan yaro, ya zama mana alaƙaƙai. To wannan magana shi ma ya zama mishi alaƙaƙai a cikin maganganunsa. ko kun tana magana da muka yi akan jama'a mutanen da suka kokari za su soki irin su Malam Albani da Malam Ja'far irin wannan abin shefar da su ko akan gaskiya kake da mutane yana tashan shi to in ka iya siyasar rayuwa ka fito kararka ce zaka dinkare shi da suka zaka lalata duk wani abu da ke cikin mutuncin ka ne to irin wannan abu ya faru da Karabisi al-Imam Abu Ali al-Husayn ibn Ali ibn Zaid al-Karabisi dan haka Karabisi bai da hadisi ko kwaya daya a cikin al-kutubus sita bai da shi babu wanda ya kula shi a cikin malaman al-mutu kutubus sita kaga kuma zamanin da ya rayu domin rasuwarsa shekara ta 248 daidai sanda ake ta rubuce duk waɗannan sa'o'in lokacin zaka ga su ne waɗanda suke da riwaya a cikin littafin amma bai da riwaya ce kowa yake mutu karatun shi aka kare mai kan shi to yace da yazo inji ibn zaid yake cewa da yazo kan wannan malamin annahu qala an ahmada yazo ya faɗi cewa ai Karabisi ya ce game da Ahmad dan Hanbali eish na'mal bi hadha as-sabi ya zami da wannan yaro in kunna labduna bil qur'an makhluq qala bid'a wa in kunna ghayru makhluq qala bid'a thumma iltafata ila ashabi ahmada yace daga nan kuma sai malam khatibu ya karkata akan daliban Ahmad dan Hanbali faqadha fihim bima amkara ya dinga suka su da duk abin da ya samu dama walahu da sa'isu ibn da yake cewa kaga khatibu yana da makirce yana da makirce fi zammihim wajen zargin su min zalika annahu zakara muhanna ibn yahya ya ambaci muhanna ibn yahya ash-shami in kun tuna muhanna mun taba yin karatu akan shi a cikin iktidal ɗaya daga cikin ɗaliban Imam Ahmad wanda shekarar shi 43 yana karatu a gaban Imam Ahmad ibn Hanbal har Abdullahi yake cewa ban taba ganin mutumin da yake kora hakurin babana ba irin shi kana yas'aluhu hatta yajjara minhu zai dinga mishi tambayoyi ta mai tambayoyi har Ahmad dan Hanbal yace kai ya isa ka da Allah kai wani irin jarbabbe ne ba ce ba taba ganin wanda Ibn Hanbal yake kosawa da shi ba irin wannan ɗaliban nan shekarar shi 43 a gidan Ahmad dan Hanbal hatta tafiye-tafiye da suke tare suke daga baya ya samu wadata da arziki a sakamakon zaman shi da Ibn Hanbal bayan mutuwar Ibn Hanbal sai da mutane suna zuwa gurin shi suna neman fatawoyi suna tambaya sarakuna suna so su ji labarin Ahmad Ibn Hanbal a wurin shi sai aka yi ta mishi alheri har ya zama attajiri a sanadiyar haka shi to da ya zo tarihin muhanna Ibn Yahya ash-Shami sai ya ce وكان من كبار اصحاب احمد وذكر عن دار قطني انه قال مهنا ثقه نبيل وهكا بعد ذلك عن ابي الفتح الازدي انه قال مهنا منكر الحديث يجي في ابن زيد يجي cewa kaga khatibu saboda iya hada makirci da yau tarihin muhanna sai ambata daga dar qutni cewa muhanna amintacce ne kwararren malami bayan haka maimakon ya tsaya iya nan sai kara hakaitowa daga abul fathil azdi annahu qala wai azdi ya ce muhannau munkarul hadith ai muhanna hadisin shi abun watsi ne wa huwa ya alam ibn zawzi ya ce khatibu yana sanarta cewa annal azdi mat'un fi shi kan shi azdi ai malamai sun soke shi indal kull mat'un fi indal kull qala al khatibu sai dai kafa wa khatibu hujja da kan shi yace qala al khatibu shi khatibun da kan shi yace haddathani abu nujaybi abdul ghaffar ابن عبد الواحد الأرموي قال رأيت أهل الموصل يوهنون أبا الفتح الأزدي ولا يعدونه شيئا هذا خطيب يروي تولى شاب الفتح الأزدي شنو محمد ابن الحسين ابن أحمد الأزدي الموصل من لتاف كتاب الضعفاء يرس شكرا تقري أكودا سبعين دخل نبين هجر منزع الله صلى الله عليه وسلم وان ذا ذهبي دي ترجمة سيكي تشوى عليه في كتابه مؤاخذات akwai maganganu da yawa a cikin tafin shi kana yudhaifu aqwaman bila hujja yana raunata wasu mutane babu wata babu wani dalili mai kwari to duk da yake azdi din iri biyu ne guda biyu ne akwai wani azdi daban sunan su iri daya Muhammad ibn al-Husayn ibn Ahmad al-Azdi sai dai shi wannan da muke magana anan rasuwarsa 374 shi kuma wancan 367 shi yana da wani tafi shahararre shi ne tasniyatu man wafaqa ismuhu اسم أبيه أو جده من الصحابة والتابعين فمن بعضهم تكون سمتا نجد إني مسونا إلى سو وانا أزديد باب شكا ما لم يسنا تاكرا نجد ما ذكر أما جنا شيء أكم مزاج باب شكا كاكا دع هكا شيء زي بند زي كي جنا كاو ما جنا شيء أنا زالين شيء أما شو ما خطيبه يسات فرق كذا يمكن كاو ما جنا نو نيبود نسوكا kamar idan ka je karanta kusan kowace tarjuma sai kaga haka. Amma abinda Zahabi yace da suka yi istiqra'i shine idan khatibu yana tarjumar malami, in kaga yana kawo maganganu yace wane yace kaza wane yace kaza, to in kana so ka san me ra'ayinsa game da wannan mai riwaya, ka karanta ƙarshen abin da ya ruwaito akai gaba ɗaya a ƙarshen tarjumar me ya faɗa, to wannan shine ra'ayinsa. Koda ya danganta shi ga wani, to na ƙarshen shi yake nufi, bayan ya gama kawowa gaba da zai faɗa abin da shi kuma yake gani, ba tare da ya ce wa'ara kaza ko kuma ƙultu ko wa ra'ayi kaza ba. Ina fata mun gane wannan. To sai ya ci gaba da kawo dai waɗannan maganganu, ya ci gaba da cewa da ya kawo waɗannan maganganun ya kawo wasu, sai ya ce wa haza, kaga wannan irin magana, irin wannan take-take na khatibu, la ya takallamu alaihi. ثم قال يتي ثم لا يتكلم عليه هذا ينبئ عن عصبيته irin wannan take take na khatibu yana nuni zuwa ga sansar rai ta'assubanci wa qillati dinin da karancin addini jama'a kun ji rashin adalci ko qala al khatibu ya kara kawowa cewa khatibu ya kawo wani isnadi yayi magana akan wani can daban sai kuma yace magana ta uku da ya kara kawo misali sai yace وقال الخطيب على ابي عبد الله بن بطه ابو عبد الله بن بطه من كتاب الامانه الكبرى ابو عبد الله عبيد الله ابن محمد بن محمد ابن حمدان الاكبري wannan dai ibn batta da aka sani mai ibadatul kubra da sughra din nan wanda shi ma babban malami ne a cikin malaman hanabila ya rasu shekara ta 387 ya kasance bayan ya gama yawon karatunsa a kasashen bagadada da sauransu ya dawo garin su na Ukubara ya zauna aka ce shekara 40 ba a taba ganin shi ya zauna a wani majalisi na fira ko wani waje na wani ta'i ko wani zance ba iyakace shi sai ya fito sallah kawai ya koma gidan shi ko kuma ya je masallaci ya darasi da dalibai shekara 40 sannan ya kasance in ya fara azumi baya saukewa sai ranan karama ko babban sallah kullun cikin azumi yake shekara 40 to duk da yake shi ma kamar da al-Zahabi yake fara cikin tarjumar sa cikin Sirru Alamin Nubala cewa ya kasance yana da kurakurai da yawa a cikin tafansa daga cikin kurakurai ana zarge shi da canza ijaza zuwa ga sama in ka karanta tarihin zaga mangaro irin waɗannan abubuwan da bai ji ba kai tsaye sai ya ce daga wani daga baya idan ya gane an gano shi sai ya goge daga cikin tafansa to zaka wasu malamai suke raunata riwayarsa shi Ibn Battah al-Ukubari Allah ya gafarta mishi malami ne daga cikin manyan malamai cikin Hanabila to sai shi ibnu zai yake cewa a cikin tarjumar Ibnu Battah wadda khatibu yayi ya ci mutuncin Ibnu Battah ba'da an zakara anil qadi abi hamid ad-dulawi wal atiqi annahu kana salihan mustajabad da'wa cewa ai mutumin kirki ne shi Ibnu Battah kuma ya tabbata cewa yana daga cikin mujabud da'wa Allah yana karban addu'a sakamakon yankan wuka wannan ya tabbata ya shayin addu'a ana ganin ta kai tsaye ta tabbata waya haki an abul qasim ibn burhan al-qadhafi amma duk da haka sai ya je kawo kuma wani labari na suka akan wannan to mutum ya kasance mujabud da'wa mutumin kirki wannan bai da alaka da cewa yana da matsala a hadisi ko mun gane mun san cewa bai da alaka amma dai shi gunjozi a gunshi wannan rashin adalci ne sai ya ce وقد انتصرت لابن بطة من الخطيب في ترجمته أيضا ذو تاريخ ابن بطة نارا ما مش أبن الخطيب ومش نارا ما مش انتصرت له يتشي ومال الخطيب على أبي علي ابن المذهب هكذا الخطيب يقال تشم تنشم أبو علي ابن المذهب واندي شموان مال ميني بحنبلي لغس كم مال ما حنابلا يتشي بما لا يقضه عند الفقهاء ده أبن ده أقوم مال من فكهو ba abun suka bane wa inma yuqdahu ma zakarahu min qillati fahmi abinda zai cutar da khatibu shi karancin fahimta sai yasa bai gane abin da yake fadi ba wa qad zakartu zalika fi tarjuma ibn al-mudhib aina ambaci wannan a tarjuma ibn al-mudhib sai ya ce wa kana fil khatib shay'ani ahaduhuma khatibu na da matsala guda biyu matsalar shi ta farko shine al-jariyu ala adati awamil muhaddithina gudana akan tafarkin gama garin malaman hadisi fil jarhi wata'dili wajen suka da amincewa fa innahum yajrahuna bima laysa bi jarhi gama garin malaman hadisi suna sukan mutun da abin da bai kai a soke shi ba to kaga wannan magana ita ma zalunci ce domin san khatibu yafi karfin a kira shi da suna gama garin malaman hadisi wadhālika liqillati fahmihim, abin da yasa malaman hadisi suke hakan jibrin jawzi saboda karancin ilimin su. Wasani matsalar khatibu ta biyu at-ta'assub ala madhhabi Ahmad wa ashabi, ya tsani ɗan Hanabila da Ahmad ɗan Hanbali da ɗaliban shi. Wannan ita ce maganar da Ibn al-Zahabi ya dunkula yake cewa tanakada Ibn al-Jawzi, kajina kada kai rige zuwa maganar kasan babu adalci a cikin su. Akwai hamiya, akwai san ta'assubanci da kokarin sai ka kare naka ko da yaya ne. Idan ka koma cikin littafin khatibu din ka bi tarjamomin sai ka kwatanta da abin da wasu wanda ba shi ba suka faɗa, sai ka ga ai irin abin da yake fadi akan malaman ba shi kadai ya faɗa ba. Za ka ga haka Zahabi ya faɗa, haka wani ya faɗa, haka wani ya faɗa, to dan me yasa tashi tayi zafi saboda wancan magana da yace ya taba zama dan mazhabin su ya fita daga mazhabin su. Haka sai ya ci gaba da cewa wata asubuhu ala ibn al-mudhhib wa li ahli al-bid'i ma'lufun minhu wa qad bana liman qablana, san kai da san zuciyar khatibu da yayi against ibn al-mudhhib da kuma yanda yake nuna soyayya shi ga ɗan bid'a abu ne da wasu ma ba mu ba sun sani, an sani kafin mu an faɗa. Shine sai ya kawo hujja akan haka yake cewa fa an ba'ana Abu Zur'a Tahir ibn Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi an abihi qala samitu Isma'il ibn Abdul Fadl al-Qawmasi wa kana min ahli ma'rifati bil hadisi yaqulu, wannan malamin aka ce ya ce salasatu min al-huffazi la uhibbuhum, malaman hadisi guda uku bana kaunarsu. Yace li shiddati ta'assubihim, saboda tsananin san zuciyarsu, wa qillati insafihim, da karancin adalcinsu. Suwa ne ne? Yace al-Hakim Abu Abdullah, bana san Hakim. Wa Abu Nu'aymin al-Asfahani, yace baya san Abu Nu'aymin. Wa Abu Bakar al-Khatib, yace wai bai san waɗannan malaman guda uku saboda wannan abin da ya faɗa. Sai shi kuma Ibn al-Jawzi sai dai taliki yace, yace al-Haqqu, abin da yake gaskiya, fa innal hakima kana mutashayyi'an, shi hakim dan shi'a ne zahirat tashayyi'i, shi an ce shi a zahiri yake. Wal akharani, su sauran biyu da khatibu da Abu Nu'aymin yace su kuma sun kasance kana ya ta'assabani lil mutakallimin wal asha'ira, suna ta'assubanci ne, suna goyon bayan ilmin kalami da asha'ira. Wa ma yaliqu hadha bi ashabil hadith, ai bai dace a ce malama da shi suna haka ba. Li anna al haditha jaa fi dhammil kalam, saboda hadisi ya zo akan abin nan kiyayya da nuna zargi ga ilmul kalam. Ka ji jama'a irin wannan maganganun, irin wannan maganganun su ne Ibn al-Jawzi ya cika tarjaman nan da su, Allah ya gafarta mishi da shi da su gaba da abin nan yake so ya isa haka jama'a, kar mu ko mu fara tsanar shi ma Ibn al-Jawzi ko ba haka ba. Abin da yake so mu fahimta shine wannan jama'a dabi'a ce ta dan adam, ta'assubi da garinsu ko mazhabinsu ko malaman shi ko abin da ya gamsu da shi. To amma in dan adam gama gari yana yi, ya kamata malamai su fi karfin wannan. Amma lil asafi shadid, su ma ɗan adam ne, kafin su zama malamai sai suka zama ɗan adam. Shi yasa kaga irin wannan yana faruwa da su. Na kawo mana wannan ne dan mu san cewa abin fa ba sabo bane, tsoho ne, yanzu wannan tun shekara fiye da 1000 ya faru. Kuma kaga har yanzu gashi is relevant akan irin contemporary issues da suke faruwa a rayuwarmu. Na kaga wani ya dake akan gaba da hassada da cin diddigin wani saboda kawai wancan baya shiri da malamin shi, ko bai shiri da mazhabin shi, ko bai shiri da irin kungiyar sa, to me jawo wannan? Sai kaga yana ji yana gani, ya rufe idan shi, yana jin yana ganin gaskiya, ya rufe idan shi, ba zai iya fadanta ba. Yanzu wannan inda zaka je kamar na fara ka bibi maganganun shi khatibu din a cikin asalin littafin, to zaka ga kawai laifin da yayi shine abinda Zahabi ya faɗa, ya ruwaito maganganun nan, inda bai ruwaito su ba da bai kowa ne ba, amma ba maganganun shi bane, kuma ba shi kadai ya takaitu akan faɗan su ba. Amma Ibn al-Jawzi ya samu dandamalin da zai soke shi saboda ya taba shiga mazhabin su ya fita. To haka duk wanda ka shiga kungiyar sa in ka fita zai iya maka wannan. Shi yasa da gaskiyar nasiha da nake wa kaina da sauran mutane dalibai shine kar ka sake ka zama kana ta'assubanci da kowa, komin darajar mutum da kake ganin shi a matsayin shi na malami ko shugaban wata tafiya ko wani tafarki, kar ka zama kana ta'assubanci da shi. In har za ka yi ta'assubanci, to kai da asalin sunna din kawai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zama sunna ce kawai a abin nan ɗinka, a guide ɗinka, kowa idan ya bi ta ku hada a cikin tawagan mabiya sunna ran da ya fita dama ba shi kike biyo kar kuma ya zama kace za ka dauka kanka dawainiyar dole sai ka kare wani wanda ba ma'asumi ba mu gane wannan duk mutumin da ba ma'asumi ba za ka iya kare shi domin aka lalube shi sai an same shi da kuskure sai an same shi da gazawa sai an same shi wataƙila da son zuciya ko da bin wani ra'ayi nashi dole dai sai an samu wani abu nashi ya gaza daga abin da ake nema to in kace kai aikin ka kare shi a lokacin zaka samu kanka a cikin muftariqit tariq ko dai ka kare gaskiya ai maka dariya a cikin ka kasa kare gwaninka ko ka kare gwaninka ka bar gaskiya shikenan ka zame daga turba ka bata gaba daya zaka karka daura kanka asali cewa zaka kare wani wanda ba ma'asumi ba karka daura kanka haka cewa duk abin da aka faɗa game da shi sai ka kare yanzu alal misali menene laifin ce mu Ahmad ibn Hanbal sayyidul muhaddithina ba sayyidul muhaddithina bane shi menene laifin cewa imam shafi'i tajul fuqaha ba tajul fuqaha bane shi shi ya so ne a hada wa ibn Hanbal din duka taken guda biyu wannan ita ce fa matsalar ta hada abin nan imam Tabari da muka fada da ɗan Hanabila a zamanin shi yayin littafi ya sami suna ikhtilaful fuqaha sabanin malamai sai yana kawo maganar shafi'i da magana Abu Hanifa da magana Maliku sai ya fada nashi tarjihi to da ya gama littafin sai ɗan Hanabila suka ce to ina maganganun Ahmad ibn Hanbal shi baka kawo shi ba sai ya ce Ahmad ibn Hanbal laysa bi faqih wa innama huwa muhaddith yanzu wannan magana da ya fada ba daidai bace ba daidai bace Ahmad ibn Hanbal malamin hadisi ne malamin fiqh ne to amma da ya fade ta shikenan sai gaba ɗaya abun nan all hell got loose bala'i ya faru a garin akai ta fitina akai ta fitina kwatankwacin duk wata fitina zaka tuna wanda ana yi akan wani malami ko wata son zuciya ko wata kungiya akai ta fitina to nan fa suka nassaba mishi adawa sai da suka hana shi yin karatu a masallacin garin sai dai je a gidan shi sun taba zuwa gidan ma suka dinga jifa da dutsuna suna zanga zanga suna tsine mai suna mai sharri da ya mutu aka dauko gawar shi za a kai makabarta suka zo da makamai suka tsaya baki makabarta suka ce wallahi ba za a rufe shi a makabartar musulmai ba suka mai shari'a suka ce dan shi'a ne dole haka masu jana'izan nan suka hakura sai kuma da shi gidan shi aka je aka rufe shi karanta siru alamin dubara Tabari fa da ake ce mishi imamul mufassirin din nan haka aka mishi wannan sharri to amma yau da gobe sai gaskiya ta halanta yanzu kaga babu ma wanda ya sani in ba wanda yake da itina'i tarihi ba ba wanda ya san cewa Tabari an taba yin zamanin da wasu ba sa san shi haka in ka kalli duk malaman nan da suka yi tashi haka zaka ji irin wannan gaba da kiyaya da aka fa mishi to ibnul jawzi ya samu kanshi a wannan sarran ne saboda shi kuma ya kafe akan wato komai sai hanbaliya a wannan zamanin da suka rayu karni na 4 na 5 zuwa na 6 akwai gaba mai tsanani da sarrai da bambance bambance tsakankanin mazhabobi wanda ba a dinke wannan fitinar ba sai zamanin daula ta Salahuddin al-Ayyubi Allah ya saka mishi alkhairi wannan sarki shine yazo ya kafa dokoki da suka hana ta'assubanci da mazhaba duk da yake akwai kuskure kaya ɗaya ne Allah ya gafarta mai da yazo tabanni yazo zai zabi aqidar da za ta dace da gwamnati ta adoption ɗinta sai ya zaba ashaira da haka zaka ga a wannan zamanin asarul mamalik nan ashaira suke da ƙarfin iko da ƙarfin ilimi da yaduwar makarantun su amma mazhabobi ya hana gaba bai hana yin mazhaba ba amma ya hana duk wani abu da zai zama ya kawo gaba da rigima tsakankanin mazhabobi da haka sai aka zauna lafiya saboda akwai dokoki amma kafin nan fitintunu ne iri daban-daban wanda daga baya nan kusa-kusa wannan fitintunun sun ƙara dawowa hadisi da a Makka ƙasar Allah sai da aka kafa mimbari guda hudu a cikin masallacin Makka kowane mazhaba da limamin ta sallar juma'a su daban suke karanta littafin koda sifatu sala na Albani da yake ba da labarin irin rigingimun da suka dinga faruwa har aka kaima ana kafirta juna musamman tsakanin Shafi'iyya da Hanafiya har aka kaima an haramta ba Shafi'i ya auri ba Hanafiya ko ba Hanafiya auri ba Shafi'iya sai aka samu wani malami da shi kuma kowa zakewa sai ya ce a ba laifi ba Shafi'i na iya auren wato ba Hanafiya a yi kiyasinta akan ba Kitabiya kaga wannan fiqhu ne wanda ya fi ɗayan ma zalunci ko a kiyasinta akan Kirista za a iya aurenta amma kaga ɗayan bai halasta ba ke su irin wannan rigingimin jama'a dole sai mutum ya guje su sannan na biyu shine kasancewa duk abin da kake rubutawa wanda yake a cikin shi akwai sarrai to
to zai iya wanzuwa shekara da shekaru kuma za a gaji kuma za a ga mutanen da ba su da alaka da duka rigima za su yi adalci akan abin da suka karanta kuma za su yi kowa hukunci gwargwadon abin da ya faɗa to wannan tun a duniya kenan na kuma ga lahira jama'a yanzu da wannan muke rubutawa a Facebook a Twitter a littattafai a takaddu da sauransu muna maganganu akan mutuncin mutane ba ma tunanin meye uku ba meye karshen wannan magana to kaga shine irin wannan yanzu Ibn Jawzi a san da rubuta wannan magana ya rubuta ta ana ta mishi tafi ne misali wato ƴan Hanabila suna ganin ai ya rama musu abinda aka musu kaga shi ma yana cewa kadin tasartu ibn batta na rama ma ibn batta amma kuma ita bayyana cewa maganganun ba daidai bane kuma gashi babban malami Ibn Jawzi din nan wani malami ne wanda a zamanin da yake malantar shi babu malami irin shi a Baghdad musamman wajen iya wa'azi da dadin murya da rubuce-rubuce zabi yana cewa abinda Ibn Jawzi ya rubuta kurakuran kawai da ke ciki inda za a ce ya maimaita rayuwarsa ba zai iya gyara su balantana kuma daidai din ba zai iya maimaita kurakuran ba kawai a ce ya gyara su saboda yawan rubutun shi an kiyasta cewa a shekarun da ya 88 in a ce daga ran da aka haife shi ya fara rubutu har da ya mutu a kullum an kiyasta ya rubuta akalla peji 50 Ibn Jawzi malami ne ba dan kankani ba amma jiba irin abin da ka asubanci ya kai shi Allah ya tsare mu to wannan ita ce mas'alar jama'a sai mu je kan karshe-karshen wannan tarjuma akwai al-Imam As-Silafi da yake fadan wata magana mai ban sha'awa waka ce yake yana yabawa da tafan Khatibu yake cewa tasanifu ibn thabit lil khatibi ألذ من السبا الغد الرتيب يراها إذ رواها من حواها ريادا للفتى يكذ اللبيب ويأخذ حسن ما قد باء منها بقلب الحافظ الفطن الأريب فأية راحة ونئيم عيش يوازي كتبها بل أي طيب ينا يبل تفن خطيب البغدادي يكتشوى تصانيف ابن ثابت الخطيب لتفن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي ألذ من السبا الغد الرطيب سنف الدائي في يد الدين إتاتي نننني ميدائي يراها إذ رواها من هواها وند دي يكرن تازيق أبن دكي تكي نرياضا للفتا نفرباجير فدمر دذاك تنمي إلمي أتكي غا تالي يوندك اليكي وندك أفتك اللبيب ميحنكي ويأخذ خسن ما قضاء منها kuma zaka je ka samu abin da ke ciki husnu ma karsa ga minha ka debi abu mai kyau a ciki bi qalbin hafiz al-fatn al-arib kamar da dalibi zai diba haka babban malami ma zai diba fa ayyatu rahatin wa na'imi aishin yuwazi katbaha babu abin da ya kai dadi a rayuwa fiye da rubuta tafan khatibu bal ayyatibi babu abin da ya kai su dadi to wannan kenan jama'a to kamar da muka ambata cikin littafin sharafu ashabil hadith شرف أصحاب الحديث. تسوى نيني أصحاب الحديث. دا الخطيب يكي بغانا أكن شرف درجة. بياني أكن درجة ما لمن حديث. الإمام الشاروساتاني من لتاف الملل والنهل. وان ديار الشكاة قريب يرد أربع إن تقص بان هجر من زعلا صلى الله عليه وسلم. ينا فتا ينا مغانا أكن قنجيوي. دا تفاركي مبن بنتايكي تشيواد يغو كن. ما أهل الحديث. سيكي تشاهم الذين يعتمدون في الاستنباط على النصوص ولا يرجعون إلى القياس ما وجدوا خبرا أو أثرا سوني متى نندا إذن سكزو نيمون حجة دكف حجة أكن دعبن راس فتا يعتمدون في الاستنباط على النصوص سنا دو غراني دا نصوشي قرآن دا حديثي وجن كف حجة ولا يرجعون إلى القياس basa koma zuwa kan kiyasi zuwa kan a gani na ma wajadu khabaran aw athara matakar sun samu hadisi ko sun samu wata magana daga sahabi ko tabi'i basa barin ta su fara magana da ra'ayinsu wannan shine kantsar bayani takaitacce kuma gamamme game da suwa ake cewa ashabul hadith suna da suna kala daban-daban a ce al-fiqatu an-najiya at-ta'ifatu al-mansura ahlul hadith da sauransu ahlus sunna wal jama'a kowane suna dai ka kira su in dai suna da wannan siffar to su ake nufi da ahlul hadith wanda a tafarkin rayuwar su ta addini qur'ani da sunna shine madogaran su game da komai ba sa tsallake su su dauki wani abu daban ba sa suna ba sa yin tsaurin ido yadda wasu suke suna ganin abin da ke cikin Qur'ani ko hadisi sai su sa hankalansu gaba su ce kai ba mu yarda da wannan ba kuma ɗan hadisi ba sa wannan ko da ba a gansa matsayin wawaye kuma rasa fahimta ko wanda basu suka ko wanda suka rena wa kansu hankalin kansu ko kuma wanda suke wasa da ake wasa da hankalinsu azan ɗan bid'a da dama musamman mulhida suna ma ahlul hadisi wannan kallon cewa ba sa aiki da hankalinsu yaya za su karanta nassi amma ba za su hakkama hankalinsu akai ba ya kamata su ba hankalinsu dama abin da ya karba su karba abin da ya wurgar su wurgar to hankali yana da ranar shi yana da muhimmancin shi kuma shine ma mahallin da Allah ya sanya taklifi amma ba shine al-Faisal ba ba shine karke ba al-Imam Ibn Hibban al-Busti din nan mai littafin Thiqatu da Du'afa'u da Sahihu da wane ne yana da littafi Rawdatul Uqala Rawdatul Uqala din nan a ciki ya tattauna akan amfani da daraja da maganganu da aka roto game da hankali ba tare da ba hankali matsayin da ya fana shi ba haka Ibn al-Jawzi shi ma da littafi akan hankali daka hankali abu ne tabbatacce kuma ma'auni ne tabbatacce amma ba shine kan gaba ba domin da shine kan gaba da Allah sai ba kowa da hankalin shi ba bukata aiko manzani amma tunda Allah ya aiko manzani to ya aiko su ne dan su fadi maganganun Allah ayi amfani da hankali abu maganganun Allah din ba wai a sa hankali ya zama shine ma'auni wajen gane abinda Allah ya aiko annabawa wanne ne za mu yi lucewa da gaskiya Allah ya fada wani ne ba za mu yadda ba sai mu ce da abin da hankalin mu ya karba mai karba da abin da hankalin bai karba mu ba shi haka haka wallahi da suke haka wato ɗan free thinkers ko kuma da ake ce musu intellectuals abin da suke kenan a wannan zaman da kaza ga akwai hadisi da dama koda suna cikin Bukhari da Muslim babu ran waɗannan ɗan boko za su yi musu daukan karan makaciya makaciya su watsi da su inda sun saba wa irin abin da suke da'awa cewa a wurin su shine hankali to mu da muke bin tafarkin malaman hadisi alayhi Allah ya kai gare su mu ba mu haka duk abin da ya tabbata a sunna muna karba yadda kuma nake ganin ya yi mushi nauyi mu bai mana nauyi ba mu muna karba kai tsaye wannan shine tafarkin da Allah subhanahu wataala ya yadda abi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka abin da Allah ya aika mushi gabaki daya ya aike shi haka gaba daya sahabbai suka bi shi akai babu wata aya ta sauka da annabi ya ga cewa wannan ayar fa gaskiya saboda Allah ba za a yi ba aiki da ita ba tare da cewa akwai abin da a matsayin shi na dan adam ba haka ya so ba ya so da Allah ya mishi alfarma bai mishi haka ba kamar misali kamar kissar auren shi da Zainab ko wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nas kaga yana koyi abinda Allah zai bayyana yana jin tsoron kan mutane su zarge shi da wani abu da al'adance ana ganin kamar bai kyauta ba amma tunda ba haka Allah ya niyya ba dole haka annabi ya karba yayi sai Aisha take cewa in kana so ka tabbatar da cewa annabi ya aiki da komai na alkur'ani ka kalli wannan kisoshin kissar Zainabu da kissar ainihin wato abin nan Abasa wata walla da makamantansu su dinda haka annabi yayi haka sahabbai suka yi to mu ma da muke bin tafarkin annabi da sahabbai da tabi'ai da na bayansu to mu ma dole haka za mu iya yin ba za mu taba koda ba za mu iya aiki da wani abu saboda yanayin zamani ba za mu ce ba mu yadda ba mun yadda da duka abin da ke cikin Qur'ani da Sunna duka mun yadda komai nauyin shi da kake ji to mun yadda to waɗannan su ake cewa malaman hadisi waɗanda suke tsayuwa akan istinbati daga Qur'ani da Sunna wajen kafa hujjojin maganganunsu mu kiyaye wannan ma wajadu khabaran aw asara in ba su samu ba fa to yanne babu lafi sai aiki da iliminsu ko hankalinsu ko fahimtarsu kamar sai na yake cewa sai kuma fahimta da Allah ke baiwa wanda ya ga dama bayan nassi kenan sannan da yazo ambatan da yazo kafa misali shi ashar sakani sai yake cewa misalin su shine sune ashabu malik wa ashabu shafi'i wa ashabu sufyan ibn sa'id al-thawri ya ire-iren su ya kafa misali yace wa ashabu ahmad ibn hanbal yace duk ɗan wannan tafarkin to da ɗan hadisi ne don haka a wancan zamanin jama'a akwai makaranta ne guda uku shahararru akwai madrasatu ahlil hadith akwai madrasatu ahlil ra'ayi ko kuma madrasatu ahlil zahir duk da yake ahlil zahir sun kama su sai da ahlil hadith akwai ɗan hadisi sune makarantar da ta tashi a makka da madina da kuma daga baya aka same ta a iraki ta Ahmad ibn Hanbal mazhabin ahlul ra'ayi shi kuma mazhabin kasar kufa ne na su ainihin wato Abu Hanifa da malamin shi kafin shi shine abin nan mai sunan shi Hammad ko
Hamad dan Abu Sulaiman rahimahullah wa rahima Abu Hanifa wadannan malaman su suka kafa wannan tafarkin sai zama su suna bada muhimmanci akan aiki da hankali da sanya a gani na da sanya kiyasi a ciki su kuma a Madina duk wanda yake haka zarge shi ma yake kamar Rabi'a ibn Abi Abdurrahman yana irin wannan sai da malamai suka dinga zarge shi suna aibata shi akai to da haka sai zama wannan mazhabi na ahlul hadisi ya mamaye wannan yanki na Hijaz to shine kuma ya gangaro har zuwa kan na bayan su irin su Bukhari irin su Muslim har zuwa kan na bayan su har zuwa kan wannan zamanin da muke ciki ba a gushe ba a kowane lokaci ana samun malamai da ke bin tafarki irin na malaman hadisi to su khatib yake nufi da ashabul hadith banda su akwai waɗansu tafarki da suka yi ta yin reshi daga baya alal misali an samu tafarki na mu'tazila an samu tafarki na asha'ira tabrika waɗannan rassani daga ra'ayi din duka rassani suka dinga yi daga ra'ayi aka dinga samu su da haka zaka ga wannan yanki na Iraki kusan kowace bid'a idan ka bincika sai ka ji tushenta daga nan ne qadariyya ce jabariyya ne shi'a ne khawarija ne sai ka ji cewa tana da sagi da wannan yanki daga nan ake samu wanda suke fara wato buncino wani sabon ra'ayi sai kuma su yada shi har ya girmama ya zama abin da ya zama to khatibul bagdadi yana nufi ne anan zai magana akan watin daraja ta malaman ko kuma yan tawagar masu aiki da hadisi sawa'un malaman su da daliban su da sauran mabiyan su wannan kenan a takeice kwarai to insha Allah wannan zai zama kamar mun kawo ƙarshen wannan muqaddima in Allah ya kai mu darasi na gaba littafin kai zamu shiga kamar yadda muka ambata zamu dinga kiran kasa din da suna sharafu ashabil hadith yanda sunan littafin yake sharafu ashabil hadith sannan zamu yi kokari mu ga cewa mun karanta shi dalla dalla gurgurdan hali da gurgurdan sharhi da bayani na abinda Allah ya huwace mana abinda Allah ya sai muka iya tunawa na daga dan fahimtar da Allah ya bamu sai dangane da nuska da zamu yi amfani da ita kun kuntuna jama'a mun yi ambaci nuska ta wani muhaqqiqi wanda asalin wannan nuska an samu ta ne daga kasashen turawa ma wanda an samu ta ne daga kasar watin abin nan kasar Espanya akwai nuskoki kamar kala 6 da aka hada aka wannan tahqiqi akwai nuska ta mutum wani malami mai suna Atif Afandi wanda aka same ta a kasar Istanbul wannan afandi yana da babban maktaba ne ta littattafai rubutun hannu akwai nuska ta Darul Kutubil Misriya a Al-Kahira akwai nuska ta maktaban wani malami Arif Hakmat wanda yake kasar Madina sannan akwai nuska ta kasar Almania ta kasar Jamus da kuma nuska ta Darul Kutubil Zahiriya a Damascus su ya hada yayin wannan tahqiqi na wannan nuska gata mai sharafu ashabil hadith to wannan nuskar ita ya kamata mai itimadi amma wani handari ba gudu ba shi nuskar tana da ita tana da isnadojin cikakku to sai zama ina tunanin cewa bin isnadojin cikakku na farko zai kara makaratun yawa sannan kuma zamu tarsasu zuwa ga yin wasu maganganun da watakila ba su ne asala da muke nufi ba da haka sai na sake shiga maktaban mu nan na laliba na sama da nuskoki kala daban-daban sai Allah ya sa ku na cikaro da wasu nuskoki guda biyu akwai nuska ta Amru Abdul Mun'im Salim wadda ya hada da tafai guda biyu sharafu ashabil hadith da nasihatu ahlil hadith kilahuma duka guda biyu na khatibu din sharafu ashabil hadith shine littafin namu ko kuma nasihatu ahlil hadith dukkanin su na khatibul bagdadi ne Amru Abdul Mun'im Salim wani malami mutumin kasar Misra din nan shi ya rubuci yin tahqiqin ta kuma aka buga a Maktabatu Ibn Taymiyyah a kasar Al-Qahira ita ce wannan nuska gata to bayan ita kuma sai na cikaro da ta nuska wanda na iya tuna cewa na taba samun bayani dama a gunta a gun wani malamin mu a shi ma muna da ita a nan kasar maktaban mu nan saboda yawan tafi wani tafin ma karami baka iya sanin da shi ita ce tahdhibu sharafi ashabil hadith tahdhib wanda aka rairaye wannan rairaya malamin da yake shine Abu Abdurrahman Mahmud dai ne daga cikin dalibai da ya zauna gaban Malam Albani Nasiruddin ya karatu daka akwai alamar kwanduwar ilimi da iya tace maganganu a ciki wanda daga ƙarshe naga dacewa cewa wannan nuskha ita ya kamata mu amfani da ita saboda ya cire isnadoji
masu tsayi ya bar su gajeru ta yadda kawai maganganun yana danganta su zuwa ga waɗanda suka faɗe su ya cire kuma hadisai marfu'ai wanda basu inganta ba hadisai marfu'ai wanda basu inganta ba da akwai su akwai da'ifai har mawdu'ai akwai to di ya cire su amma idan muka zo gabar da ya cire hadisin zai ambata yace a nan wajen akwai hadisi kaza da na cire to mu ga hadisin ya da wata fa'ida sai mu saki dauko shi daga asalin tafin sai mu karanta shi amma ya rage mana aiki mai yawa wanda in ka bi wacce nuskar zai zama aikin da yawa na farko sai an tabin bayani akan me aka fada akan mazajan menene kuma aka tike akan wannan riwaya wanda karke sai zama garin magana akan waɗannan isnadoji asalin abin da muke so na fa'idan sanin darajar zai narke a ciki zai kuma kawai ajin musalul hadisi wanda ina jin tsoron haka gaskiya ina jin tsoron ya zama haka gari mun rubuta taƙaito akan asalin mutum din da fa'idan da ke ciki da labaran da hadisan idan aka jama'a zamu yi wannan canjin mu koma mai amfani da nuska ta tahdhibu sharafi ashabil hadith ta al-hafiz al-khatib al-baghdadi wanda ya haddaba ta shine malam abu abdurrahman mahmud kuma yayi wata muqaddima wadda duk da yake alhamdulillah mun karanta da dama daga cikin abubuwan da ke cikin muqaddima da yayi daga wasu wurare abinda kawai nake so na ambata mana a ƙarshe shine masadir na tarihin khatibul baghdadi amma ba za mu bi wannan muqaddimar da yayi ba za mu tsallake ta wanda yake so ya karanta ta sai ya koma ya karanta ta a tualejo time ga ta shafi 32 duk abin da yake ciki na bi na karance ta lokaci guda naga cewa mafi yawan abin da ya karanta ya bayyana anan alhamdulillah din mun faɗe su shine dai magana akan waye khatibu me ilimin sa su waye malaman sa me darajar sa waɗanda tafai rubuta me ke cikin littafin kaga dun yi waɗannan bayanan gurgurdan hali gurgurdan sawaka da haka idan muka zo kai tsaye zamu shiga cikin littafin ne daga inda ya fara matanin littafin kuma akwai nuska electronia pdf wanda insha Allah daga baya za a saki tura ta zuwa groups waɗanda suke musamman group din ajin dan dalibai su samu ga wanda yake son yin printing sannan kuma akwai ta a gari kana iya siya ba nuska ce koyayya ba zaka iya koyar ta daga makka zaka iya duba ka siya online zaka iya kuma kana da wani da zaka mishi waya a makka ko madina ko alkahira zai siyo maka in an ce akwai litafi galibi abin da mutane suke tsammani da sun fita nan kofar doka su same shi ko kurmi a Kano galibi gaskiya ba haka bane ni galibi ma yanzu kurmi na fi shekara uku ne mai shekara so kurmi da tsakani da Allah da sunan sai litafi galibi sai litafi da in ka ji ina cewa ni akwai litafi to na fitana na akwai shi a Makka in ka ji za ka ganshi a bakin jami'ar Ummul Qura ana sayarwa in ka je Madina za ka ganshi a nan kusa da jami'ar Islamiyya kantina da tafi din nan ga wanda ya san wurin saboda akwai dan uwa malam Abdullahi Al-Madini hafizahullah galibi shi yake turo mana sunaye da sababbin abubuwa nan tafai ta can muke cewa yanzu ma haka ba za mu rasa da yawa suna kan hanya ba wasu ma suna Madina ba a riga an dauko su ba to saboda anan ba a samu littafin irin wanda mu muke bukata galibi kaman da ake samu anan littafai ne waɗanda suke da alaka da karantarwa ta yau da kullum a Islamiyya in kana neman Riyadu Salihin zaka samu ko katan miliyan kake so a kan in kana neman Bulugul Maram Baghdadi Juzu Amma Hisnul Muslim kaga wannan kuma kowa yana da su ba su littafin da mu muke bukata ba ba wai cika baki ko alfari ba magana gaskiya mu waɗannan mutaban muna da su ƴaƴan mu ma suna da su almajiran mu duk suna da su to kaga me zamu sake siya kuma me da su indai ba za ka raba sadaka a wani ƙauye wanda wasu suka tuba ko suka musulunta duk a rarraba musu ba to kaga wannan kuma sai masu da'awa sai su malam Shaibu Banamasi su ne suke yawo suna raba littafai a ƙauye da birni Allah ya saka musu da alkhairi amma mun da muke koyon karatu to waɗannan littafan galibi ba a kawo su nan saboda masu bukata suna da karanci ɗan kasuwa kuma suna duba demand ne sannan su supply to kuma sannan suna da tsada tsada in the sense that ga magarin mutum da ya ji kuɗin su zai ji cewa wannan yayi tsada dan me zai sai littafi kankani naira 1000 kaza naira 5000 7000 littafi mujalladi daya kuma ba medicine ba ba pharmacy ba ba engineering ba littafin musulunci mu kuma mun saba da siyan su da wannan tsadar kuma alhamdulillah malam Albani namu Allah ya gafarta mishi ya koya mana wannan dabi'ar ba ma ganin tsadar littafi zaka iya ganin littafi ko ya kai rabin miliyan indai muna da kuɗin zamu samu siya insha Allah ko da kai kana ganin wannan rabin miliyan din da gara ka je ka sai sabuwar computer ka sai sabuwar babur roba ko ka cika ka sai wata shiya a kamfani mu muna ganin wannan littafin ya fi mana muhimmanci ko da ba za mu karanta ba za mu aje shi kawai ko da dan yan baya ko kuma dan kawai mu dinga ji a ran mu cewa littafin mu muna da shi ko dan wannan ne za mu siya mu aje khatibu malam wannan malam Muhammad Abu Abdurrahman Mahmud ya kawo wasu littafai da zaka iya samun tarihin khatibu a ciki daga ciki akwai al-ansab na asam'ani kenan akwai litafin tabyinu kadhibil muftari na al-imam abul qasim abin nan mai litafin tarihu dimashka abul qasim mai sunan shi ma ibnu asakir ko sannan sai firsatta ibnu khair sai al-muntazam din nan da muka ambata anan na ibnu jawzi mujalladin shi na 8 sai al-lubab fil ansab sai kuma litafin al-kamil fi tarih na ibnu al-athir sai kuma litafin wafayat al-a'yan na ibnu khallikan wafayat al-a'yani wa anba'u abna'iz zaman na ibnu khallikan a cikin abin nan din shi a cikin juz'in sa na farko kenan sai kuma litafin tazkiratul huffazi ta imamu zahabi da al-ibar cikin tazkira mujalladi na 3 al-ibar shi ma na 3 sa da al-bidayatu wa nihayatu al-imamu al-hafiz ibnu kathir a cikin juz'i na 12 sai kuma siru a'lamin nubala ta imamu zahabi da haila yau a cikin juz'i na 18 sai akwai cikin litafin an-nujumu adh-dhahira fi akhbari misra wal qahira da kuma litafin tabaqatul huffazi shi ma a cikin sa akwai sai kuma litafin shajaratul dhahabi fi akhbari man dhahab na ibnu imad al-ya'muri sai kuma litafin tahzibu tarikh dimashq duk waɗannan litafan zaka yi samun tarjuma ta ibnu al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi a cikin insha Allah don Allah ya so jama'a wannan muqaddima ta isa na san mallamin halqaum mutane sun fara gajiya da yawan muqaddima din da ake kaset hudu muqaddima ya isa dan haka Allah ya kai mu darasi da zamu na gaba insha Allah da mun zo kai zamu bude ne inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul muallifi alhamdulillahi alladhi safal islama dinan lisafwati bariyati in Allah ya so nan kai zamu tashi mu shiga cikin litafin kai tsaye Allah ubangiji ya samu dace Allah kuma ya tsare mu daga sharurin kawunan mu da mugayen ayyukan mu Allah ya sa abinda muke nema na samun fa'ida a litafin nan wanda kamar yadda muka ambata muna so ne mu dawo da mutanen mu mu dawo cikin hayyacin mu game da sanin darajar malamai da darajar ilimi da kuma yadda ake mu'amalantar sa shi wannan mai ikhtisarin nan yana da program ne kaman mashru'i wanda yana ikhtisalin tafai daban-daban na khatibul baghdadi ta ciki ya ambaci cewa daga cikin abin da ya sa ya waɗannan ayyukan shine kokarin sadar da wannan al'umma da ke rayuwa a yanzu da malamai gogaggun malamai na da sanin irin ilimin su wanda kuma kun ga mu ma a nan makarantar wani ya daga cikin manufofin karantarwar da ake a makarantar ta zamanin Malam Albani shine dogaro da littafai da ilimin malaman da saboda muna da kudirin cewa wannan littafai da wannan ilimi yafi nagarta akan ilimi da rubutun malaman yanzu in kaga muna ishada muna yaban malami na yanzu to mun same shi ne yana bin tafarkin malaman da amma ba haka ba mu duk abin da yake baya burge mu to dan haka insha Allah zamu wannan ne da kokarin mu ga cewa mun koma cikin hayyacin mu game da wannan mas'ala kuma muna fata mu samu dacewa a cikin haka Allah ubangiji ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah